Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 8 ga watan Afrilun shekarar 2022 wanda ya daidai da 7 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya masana harkar makamashi na jan hankalin 'yan kasar kan hadarin da ke tattare da ajiye man fetur a irin wannan yanayi don gujewa abin da ka biyo baya. Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan illolin barace-barace. Bayan nan kuma za mu kawo muku labarin wasanni. To amma kafin nan ga Mahmud da labarin duniya.
Assalamu alaikum. A wani mataki na mai da martani, Rasha ta kori jami'an diplomasiyan kasar Poland 45 daga Moscow. Ma'aikatar kokin wajen Rasha ce ta bayyana daukan wannan mataki a yau Juma'a kamar yadda kamfanin jallancin labarai na Reuters ya rawaito. A watan Maris, Poland ta kori jami'an diplomasiyan Rasha 45 saboda zargin su da hukumomin kasar suka yi da gudanar da ayyukan leken asiri. Kasashen nahiyar Turai da dama sun sallami jami'an diplomasiyar Rasha a kwanan nan. A wani mataki na nuna rashin jin daɗin su kan mamayar da ta yi wa Ukraine. Hukumar kula da sufurin jirgin ƙasa a Ukraine ta ce an kashe sama da mutum 30 sannan wasu 100 sun jikkata a yau Juma'a. Bayan da wasu makaman roka da Rasha ta harba ya faɗa kan wata tashar jirgin ƙasa da ke gabashin Ukraine. Hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu. Wadanne sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira Kramatorsk. Kamfanin jallancin labarai na Reuters ya rawaito gwamnan yankin Donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin. A yau Juma'a kungiyar tarayyar Turai ta kakaba karin takunkumi akan Rasha yayin da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar Ursula von der Leyen da shugaban da ke kula da tsare-tsaren kungiyar ta EU Chief Joseph Borrell suka kai ziyara birnin Kyiv a wani mataki na nuna goyon baya ga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Sabbin takunkuma sun hada da haramta duk wata cinikayyar shigar da makamashin kwal, itace da sinadarai cikin rashin tare da haramta yin mu'amala da wasu ƙarin bankunan ƙasar hudu. To a halin da ake ciki kuma, shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi kira da a kafa kotun da za ta saurari korafe-korafen laifukan yaƙi da shugaban Rasha Vladimir Putin da ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov suka aikata. Kamfanin jallancin labarai na Reuters ya ce mujallar Der Spiegel ce ta rawaito kalaman na Steinmeier. A cewar Steinmeier, ya kamata duk waɗanda suke da hannu a aikata waɗannan laifuka su fuskanci hukunci. Ya ƙara da cewa abin da ya kama daga kan sojoji, komandoji da duk wasu masu mukamai na siyasa da ke da hannu a wannan yaki za su fuskanci tuhuma kan aikata laifukan yakin. Dama dai ƙasar Ukraine tana zargin Rasha da aikata kisan ƙare dangi da kuma na yaki. A ranar Talata, fadar Kremlin ta ce zargin da ƙasashen yamma ke yi kan cewa sojojinta sun kashe fararen hula a garin Bucha duk ƙage ne, kuma an kitsa shi ne don a muzanta sojojinta a kuma samu damar saka mata takunkumi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da suka kwashe tsawon sawo'i suna farauta, jami'an tsaron Isra'ila a yau Juma'a sun gano tare da kashe wani Bafalastini da ake zargi da kisan mutane biyu. Da ronata wasu da dama a lokacin da ya bude musu wuta a ranar Alhamis a wata mashaya da ke birnin Tel Aviv. Kuma mun Isra'ila sun ce an gano mutumin ne a kusa da wani masallaci da ke unguwar da ake kira Jaffa. Hukumar tsaron Isra'ila Shin Bet ta ce shekarun mutumin 28 kuma mazaunin unguwar da ake kira Jenin ne a yankin yammacin kogin Jordan. Har ya zuwa yanzu ba a san dalilin da ya sa mutumin ya kai harin ba, amma 'yan kwanakin nan an yi ta tada jijjiga wuya bayan da ake yawan samun ire-iren waɗannan hare-hare da Falastinawa ke kaiwa waɗanda suka kashe akalla mutum 11. A 'yan makonnin nan shugabanni daga Isra'ila, Falastinu da ƙasar Jordan sun yi wasu taruka da zimmar kwantar da hankulan jama'a a ƙasar, sannan an baiwa dubban Falastinawa da suka fito daga yankin zirin Gaza takardun izinin yin aiki. Masu gada ƙuri'a a Faransa za su bazama zuwa rumfunan zaɓe a ranar Lahadin nan don jefa ƙuri'unsu a zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa, wanda wasu ke hangen cewa shugaba Emmanuel Macron mai matsakaicin ra'ayi ne zai lashe. Idan Macron ya samu wannan nasara, zai zama shugaban Faransa na farko da ya samu wa'adi na biyu cikin kusan shekaru 20. Sai dai shugaban na fuskantar barazana daga Marine Le Pen mai ra'ayin mazanjiya, wacce ita ke biye da shi a fitattun 'yan takarar da ke neman shugabancin kasar. Yayin da a wani gefen kuma ake fargabar akwai yiwuwar a samu karancin fitowar mutane a rumfunan zabe. Yanzu gangamin yakin neman zaben Le Pen ya fi mai da hankali ne kan batun magance matsalar tsadar rayuwa da Faransawa ke fuskanta. Shekaru biyar da suka gabata, Macron ya kada Le Pen a zagaye na biyu a zaben da aka yi, inda ya kamfen ɗinsa a matsayin matashin ɗan takara da zai ɗora Faransa kan turbar da za ta samu makoma ta gari.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin da muke da su. A daidai lokacin da aka fara samun saukin dogayen layi da ake ta fama da su a gidajen man fetur a wasu sassan Najeriya, musamman ma babban birnin tarayyar kasar Abuja, masana harkar makamashi na jan hankalin 'yan kasar dangane da illolin da ke tattare da ajiye man fetur a irin wannan yanayi don gujewa abin da ka biyo baya. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da rahoto.
Wannan jan hankalin na fitowa ne a daidai lokacin da aka fara ganin sauki a sha'anin samun man fetur a gidajen mai a kasar. Lamarin da ya tsananta tun cikin watan Fabrairu lakari da samuwan nau'in mai da ke da sinadarin methanol mai yawan gaske, wanda kokarin janyewarsa daga gidajen mai da suka samu ya kawo cikas ga samun wadataccen mai a duk fadin kasar. Wasu 'yan kasa dai sun zargi da lalan man fetur da haddasa wahalar manta hanyar boyewa da kuma sha'anin 'yan bumburutu. Shin menene illolin boye mai? Ga masani kan sha'anin makamashi da bayani.
Sunana Ibrahim Ahmed, kuma ni mai bibiyar lamura ne da ya shafi harka na makamashi a ƙasa. To shi dai tambaya na farko ma shine me zai sa mutun ya boye man? Eh, to idan ya zama cewa mutane suna boye man, shi kanshi aje man babban hatsari ne. So garin neman kuɗi, to shikenan sai kuma mutun ya je fada wani hanyar da zai halaka shi ko ya halaka wani nasa. So boye man bai da amfani. Amma idan aka shiga irin wannan halin, akwai abin da masu turanci suke cewa panic buy, sai kowa ya firgita ga kaman abin yanzu zai kare ko da akwai din. To mutane suka zan haka. Sannan kuma ga 'yan bumburutu wanda su bukatar su shine su ci da wahalar wasu. Domin ci da wahalar wasu, shikenan sai kaga wasu da zaki gansu a layin, watakila sun zo da wani irin tanki da yake boye da sauransu, wani lokaci a samu da bata garin mai gidan mai da zai hada baki. To duka irin wa'annan abubuwan suna faruwa. To idan aka samu irin wannan yanayi, ita NNPC kokarin ta shine sai ta kawo man, sai ka rasa inda zaka kai. To shikenan sai hakuri sai a sake ku.
Shi ma masani a fannin albarkatun man fetur, kuma tsohon shugaba a kamfanin man fetur na jihar Kaduna, wato NNPC, injiniya Kailana Muhammad na da bayani a game da wannan batun.
Babban hatsari ne mutum ya saya fetur saboda volatility na shi. Duk wanda ya saya ya zo ya ajiye a gida, ko da dumi ya samu ba ma an ketta shi ana gona ba, tashi zai yi da wuta ya kawo gobara. Akwai wasu wanda za su shiga filin station ma za su sha mai. Babban illa ne a je ba kace injin ba, ana sa musu mai sai kaga ta wajen salin sadun hayakin da yake fitowa a wajen sai ya kama wuta ya kama mota ya kama filling station. So saboda haka ya kamata ne a ce ana ba mutane ilimi da radio irin naku da local radio a gaya musu illan ajiye mai a gida.
Shin 'yan Najeriya na sane da illolin ajiye mai a gidajensu? Ga Malam Kabir Sabiq da ƙarin bayani.
Na san wasu illolin, wasu kuma ban san su ba. Lokacin da na ajiye saboda matsalar mai a Najeriya shine dalilin da yasa na ajiye man fetur a galon a gida. Lokacin da na ajiye ni ma a tsorace nake. To amma saboda la'akarin cewa ni kaɗai ne a ɗakin, kuma kusan duk wani majors da ya kamata in takin ina takin iya wanda na sani, to shine dalilin da yasa na bar shi a gida temporary. Amma daga baya ai na ɗauke shi saboda lokacin amfanin sa ya zo, kuma na yi amfani da shi. Ina roƙon gwamnati da ta kawo solution to wannan problem ɗin, kuma ta gyara mana refinery saboda a daina importing mai.
A halin da ake ciki dai a yanzu, za a iya cewa an wuce babin karancin man fetur, inji masani Ahmad.
Babu karancin man yanzu a kasan kamar yadda wato kididdiga ya nuna abinda kamfanin mai na NNPC ke kawowa kasa. Amma maganan da ake fama da shi shine za a yi man kai sako-sako da lungu na wannan kasa dake da fadi da kuma yawan jama'a da kuma yawan abubuwan hawa. Kin ga tankokin mai dole su taru daga jihohi 36 har da Abuja su tafi bakin ruwa daukan mai, ko su je Port Harcourt, ko su je Lagos, ko su je Warri, su da koma bi tunanin yawan tankokin da aje su taru. Idan tanka ta isa wurin ba ranar za ta dauki kaya ba, za ta samu wasu a wajen.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Halima, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Sana'ar almajiranci dai yana zamtowa sana'a ga waɗansu mutane, musamman ma waɗansu al'umma waɗanda suka rasa wani bangare daga jikinsu ko kuma ba su rasa ba. Haka zalika mabaratan sukan ɗauko yara ƙanana waɗanda suke da ƙarancin shekaru a duniya, suna yawo da su daga wancan ƙasa zuwa wancan ƙasa ko kuma daga wancan nahiya zuwa wancan nahiya domin neman abin zaman duniya. Na yi karo da waɗansu yara ɗan mata ƙanana waɗanda shekarunsu bai gaza 8-10 ba, suna gare lamba a kan titina, suna kama rigunan mutane suna neman kudade a wajensu. Na yi sa'ar kiransu, anda na yi musu bayani cewa zan ba su waɗansu kudade in har za su amsa tambayar da zan yi musu, kuma Allah ya sa su amince da hakan. Amma iyayensu sukan sun ce ba za su yi hirar da ni ba. Bayan da hirar ta mu ta kaya.
Daga wani ƙasa kika zo nan ka saka maro? Daga Niger. Niger wani gari?
Magara.
A daga na magara? To yanzu da kuka zo Kamaru, me kuke yi?
Bara.
Bara? Kuna samun abinci da kuɗi? Kuna samun abinci da kuɗi?
Ana ba mu shinkawa ɗanya.
Na'am.
Ina da wannan ci.
To yanzu kuna ana ba ku shinkafa ɗanya? To yanzu zaki dan yi mu wani abu da Faransa a lekol? Zaki rubuta, zaki biya ABC?
Ɗanya ABC ba.
Baki ya ba ta kai ki school ba? Me yasa?
Ba kuɗin.
Ba kuɗi a wajen wa? To yanzu wane ne ya kawo ku a yace ku zo Bara? Iyayenku ne suka ba da ku ga waɗansu mutane ko kuma su masu barace-barace iyayenku ne?
Uwana.
Warki sai ta haifi wanda ake yi, ita kike rakawa Bara? To yanzu kuna samun kuɗi sosai?
Wataran mu samu wataran ba. Allah ne ya yi mai ba da wataran mu samu wataran ba kawo.
To yanzu ba ki fatan ki yi karatun zamani da na Arabiya sosai?
Ina so.
Na saki tambayar da yarinyar, ita ma ga abin da ta ce.
To ga shi a Kamaru. Me kawo, me yasa kika zo Kamaru na ganki kina Bara?
Zan
ba mu da abin sinin sinu karkar. To, wa iya yankin Bara a Kamaru ko kuma wa?
Ni, ƙaunar mamma ta ce.
Na'am. Ta ce ku lokacin ta sai ta ba da ke ga makaɗi?
A, ita dai ta wadda zaka da ni, ƙaunar mamma ta ce.
Ba mahaifiyarki ba ce ko? Ta saka ki a makarantar Arabiya da na Boko?
Ina da yau gari ta alhamdu.
Ta Arabiya kenan. Me za ki karanta muku ruwa? Ruhu Allah wahad. To bismillah karanta mu.
Bismillah nishan da bismillah rahman rahim. Ruhu Allah wahad. Allah subhanahu wa ta'ala dalam mila dalam ya kullu kufana magana ne ma amma kasuwa tsana na da zata da biyaran tamai ya da tibda hausa.
To yanzu ya magana kuma na boko ko na zamani. Kina yi? Baki ya komai a na boko ba? Shekarun ki nawa?
Wallahi ban san ba.
To yanzu kina jin dadin rayuwarki haka? Yanzu ce yawo a rana kina Bara kuma ga azumi?
Na neman da abin da ne za mu ci.
To ai babanki ne kamata ya nomita ma za ki ci ba kira ki nomita za ki ci ba ko?
Yana neman makannena kuma da yan nena.
To yanzu ina babanki ce?
Yana a gida.
Yana gida a wani gari?
Niger.
A Niger?
Sannan kuma na tambayi ta uku mai suna Fauziya, ita ma ta yi min ƙarin bayani, sai dai akwai matsala wajen karatun da ta yi.
To me kuka zo yi nan ƙasa Kamaru?
Neman abinci.
Kina samun abincin?
Wataran mu samu, wataran ku ba mu samu.
To kuma ba kwa neman kuɗi? Kuna samun sadakan kuɗi ko?
Wataran mu samu, wataran ku ba mu samu.
To idan ba ku samu ba,
ya kuke yi kenan kina da yan wani a kamaru wai kawo ki
wata
mai fiye ki tana kawo ki tace ku je ku je ku dinga yin bara tace ku je ku dinga yin bara ku zo kamaru da kamaru kuma ina za ku tafi
kamaru ba ko ina ba za
mu tafi sai ku koma Niger to zai na baban ki yake
iya Niger
mahaifiyar ki kuma tana nan anan shi ma makaho ne
ka
ita fa mahaifiyar ta ki makaho wace
mai ido
ah to me yasa kuke bara kuma ga idanu ga komai
mun ba mu da abinci
ba ku da abinci a Nijar kina kuka zo kamar ku nema to kina makaranta wani makaranta
a Nijar
a Nijar kike makaranta school ko l'école ko kuma makaranta allo
allo
makaranta allo to zaki karanta mu zaja to cike nan mu nauta karanta wala uzu rabbin nas
wala uzu rabbin nas mun shirya na kala
to yanzu ya kike ji idan baki iya karatun allo baki iya kuma na arabta na boko ba ko na zamani ba zai taba rayuwar ki ba
Ya taba.
To ba za ki ba wa iyayenki shawara su kai ki makaranta ba? Me ba kuma nan baran da kuke yi? To me za ki ce wa iyayenki yanzu wani shawara za ki ba iyayenki faɗi ne?
Kada ni ko ni karatu.
Wannan ne yasa na tambayi Imam Abubakar Musa kan wannan sana'ar na balace-balace da waɗansu jama'a suka ɗauka tamkar sana'ar a gare su ko Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da hakan ko kuma bai yarda ba a cikin addinin Musulunci ba abin da ya ce.
Wato matsaloli akan abin da ya danganci wato barace-barace a gaskiya a shari'ar Musulunci barace-barace bai halatta ba. Shari'a yana ba wa mutum dama a lokacin da mutum ya shiga hali na ƙaƙanikai. Shiga hali na ƙaƙanikai, wannan babu laifi zai iya tambaya wato ya ijar da wannan matsala da yake ciki. Amma da zari ya fita cikin ko ya kau ya bukatar su ta biya na kau da wannan matsala to sai ya tsaye da wannan tambaya. Amma mutum ya mai da tambaye-tambaye ma'ana ko barace-barace kamar sana'a gaskiya addinin Musulunci ba ta halatta ba. Allah ya hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu game da haka. Wanda manzo Allah yana gaya wa Sayyidina Umar wanda yake cewa wato abu idan aka baka wato ba tare da ka tambaya ba to wannan babu laifi mutum zai dauka ba mutum zai iya dauka amma in tare da tambaya ne to bai halatta mutum ya amfana da wannan abin ba tunda shari'a bai ba shi dama ba domin Sayyidina Umar yana cewa manzon Allah ala habartana anna la haira li ahadin minna kana ba mu labari cewa babu wani alhairi da kadai daga cikin mu an ya khudha min ahadi shay'an ya dauki da wani abu da kaugare da wani qala inna ma zalika an mas'alati sai manzo Allah yake ce a maganan da nake akan tambaye-tambaye bara akan shine wannan wa amma idza kana min ghairi mas'alatin amma idan ko mutun ya baka ba tare da ka tambaya ba fa inna ma huwa rizqu wannan arziki ne razaqahu Allahu iyyahu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi to amma in tare da tambaye-tambaye ne a gaskiya shari'ar Musulunci bata amince da haka ba domin haka ranar alkiyama mutum bai tashi ma da irin tashi da shuffa mai kyau ba don haka a duniya ma kaga yana da kakin halin kaskanci mutun zai yadda zumunci mutuncin sa to kuma addinin musulunci kuma kokuwa yake ya kare mutuncin mutum yana kokuwa ne kare mutuncin mutum to amma mutun ya saka barace a gaba kaga yana zubar da mutunci don haka wannan bata kama bai kamata ba bai halatta ba kuma inda a ce kaga kamar irin ko mu ma da muke ga kamar wanda suke fitowa ko daga wani bangare a bakin titi suna haka barace na kaga abin bai mana dadi sam saboda muna ganin ɗan uwanmu ne musulmai kaga ya zamantu suna kaskantar da haka to kaga mu kanmu yana samu a halin da ba daidai ba domin wannan yana cikin wato zubar mana ma da mutunci domin ba za ka ga haka da waɗansu ƙabilu ba shi abin da ya danganci wato ƙabilun ko malam Bahaushe to kaga wannan bai halatta ba ko kuma ce musulmi gabaki ɗaya.
A makon jiya ne dai gwamnatin ƙasar Senegal ta fara korar mabarata a ƙasarta to ko yaya sauran ƙasashen nahiyar Afirka da kuma nahiyoyin za su kasance a yanzu haka Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Daga rahoton na musamman kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasu ya kallon kasa da su da wuri kamar sun fara murna na samun tikitin su na zuwa buga cin gasar cin kofin kwallon kafa da kasar ta Kamaru za ta yi ko za ta halatta a kasar Qatar. Amma fa kasar Kamaru ta haɗu da waɗansu manyan kasashe waɗanda suke da tagomashi wajen taka leda a faɗin duniya. Da farko dai akwai kasar Brazil da kasar Swiss sai kuma ta uku yace sai kasar Serbia wanda kasashen su ne za su kara kwanji a farkon wasa. Wannan ne yasa na tambayi wannan matashin masoyin kwallon kafa mai suna Alhaji ga abinda yace.
Abinda zan yi fada shine gaskiya ba mun fado a pool mai kyau ba domin Brazil gaskiya tana da karfi tunda yake a baya Kamaru ta taba dukan ta da banza kuma mu ne muka kasance a Afrika da muka taba dukan Brazil to kaga yanzu zai wuya kasancewa kwanakin baya Brazil ta hau a podium ita ce ta farko yanzu a duniya dama a can Belgium ne amma yanzu kaga ta dauki fili tunda tana da manyan masu taka wasan kwallo kamar su Neymar su Lucas Paqueta a Lyon to amma ba ma cire zato kasan
Swiss
kam bon da dan dama amma ba wannan kankan kamu cire abin nan domin Swiss ita ma tana wasa tun da yake ta taba dukan France a Euron da ya wuce parce que su ne suka cire su a weekend de final kaga Serbia to ban san ta sosai ba tun da dai ta shiga har ta yi qualify a kofin duniya kaga ba karamar equipe bane amma muma ba karamar equipe bane tun da yake muma mun shigo filin manya har dai kaga mutum ya shigo wannan gasa to shi ma yana da abin da zai zo abu ga gani
haka zalika ta bangaren kakan wasan da ake bugawa na gasan Champions League wanda duniya yanzu haka suka zuba wa idanu su ma dai ta wannan bangaren matashin ya yi mun ƙarin haske kan yadda yanzu haka manyan kulub-kulub suke nema su ji kunya a gaban waɗansu ga abin da ya ce
gaskiya akwai surprise a wannan gasa
surprise kenan ko
surprise a wannan wasan kallon kafa tunda yake jiya mun ga Papa Town da Bayern ta yi contre Villarreal kuma kasancewa yadda aka san Bayern a Europe domin tana cikin club da aka fi bibiya domin tana da dan babban wasan ta Lewandowski to kasancewa da duk abin da suke da shi kuma Villarreal ta zo ta yi musu abin da ba zata to kaga gaskiya akwai surprise kuma kaga ta wancan shashin kuma Real Chelsea kuma kasancewa da an san Chelsea ita ce ta dauki Champions League da ya gabata kuma an zo har a gidanta aka bata kashi 3-1 to kaga wannan dai wasan shi a hankali
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Albarkacin watan azumin Ramadan ga tasirin azumi ga matasa.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Muawiya Abdul Qadir Jos daga makarantar Shehu Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Darasan azumi a kaina wanda nake samu daga gare shi na samu dagewa da kokarin yawaita ibada da yawaita istighfari da yawan salati ga manzon Allah da yawan karatun Qur'ani tun da ma shi wata ne na Al-Qur'ani wanda Allah yake cewa cikin Al-Qur'ani shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudallin nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wannan wata ne na Ramadan wanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin sa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu yawaita abubuwa guda hudu a cikin watan Ramadana. Guda biyu yace suna janyo yardar Ubangiji, shine mutun ya yawaita istighfari da yawan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Yace guda biyu kuma babu wanda ya wadata da su a cikin ku zai ce wai ya wadata da kabarin wannan abun. Shine yace mu rinka yawan roƙon Allah, Allah ya bamu aljanna, mu rinka yawan kuma roƙon Allah daga neman tsari, Allah ya tsare mu daga wutar jahannama. To wa'annan su ne darasa wanda nake daukan su a cikin azumi, yawaita karatun Al-Qur'ani, yawaita istighfari, yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yawaita la ilaha illallah. Eh wannan shine a takaice. Sunana Muawiya Abdul Qadir Jos. Allah ya saka da alkhairi, muna kowa fatan alkhairi a wannan wata mai albarka. Allah ya gafarta mana zunubanmu wanda ba su da lafiya na gidan asibiti, kuma Allah ya kaba su lafiya, kuma da muke da ita Allah ya kara inganta mana. Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya kasa mana daga cikin wanda za a inta a wannan wata mai albarka. Masha Allah, a huta lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Taki ne mai da martani, Rashi ta kori jami'an diplomasiyan kasar Poland 45 daga Moscow. Ma'aikatar harkokin wajen Rashi ce ta bayyana daukan wannan mataki a yau Juma'a, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. A watan Maris, Poland ta kori jami'an diplomasiyan Rashi 45 saboda zargin su da hukumomin kasar suka yi da gudanar da ayyukan leƙen asiri. Hukumar kula da sufurin jirgin ƙasa a Ukraine ta ce an kashe sama da mutum 30, sannan wasu 100 sun jikkata a yau Juma'a, bayan da wasu makaman roka da Rasha ta harba ya fada kan wata tashar jirgin ƙasa da ke gabashin Ukraine. Hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu. Rodanni sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira Kramatorsk. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito gwamnan yankin Donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin. Masu gada kuriya a Faransa za su bazama zuwa rumfunan zabe a ranar Lahadin nan don jefa kuri'unsu a zagayen farko na zaben shugaban kasa, wanda wasu ke hangen cewa shugaba Emmanuel Macron mai matsakaicin ra'ayi ne zai lashe. Idan Macron ya samu wannan nasara, zai zama shugaban Faransa na farko da ya samu wa'adi na biyu cikin kusan shekaru 20. Sai dai shugaban na fuskantar barazana daga Marine Le Pen mai ra'ayin mazanjiya, wacce ita ke biye da shi a fitattun ƴan takarar da ke neman shugabancin ƙasar, yayin da a wani gefen kuma ake fargabar akwai yiwuwar a samu ƙarancin fitowar mutane a rumfunan zaɓe. Yanzu gangamin yakin neman zaɓen Le Pen ya fi mai da hankali ne kan batun magance matsalar tsadar rayuwa da Faransawa ke fuskanta. Shekaru 5 da suka gabata, Macron ya kada Le Pen a zagaye na biyu a zaɓen da aka yi, inda ya kamfen ɗinsa a matsayin matashin ɗan takara da zai ɗora Faransa kan turbar da za ta samu makoma ta gari.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu Patrick Deya, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.